بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tara ga watan 6 shekara ta 1438 Hijiriya. Na'am. 6 ga watan nawa? 6. Ya takarda. 6 ga watan 6 shekara ta 1438 kenan ko? Hijiriya, wanda shine ya dace da nawa? 5 ga watan 3 shekara ta 2017 miladiya. Muna darasi na 120 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. A yau da taimakon Allah, abinda zamu tattauna akan shine wani maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Ziyartar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka'idojin ziyartar shi kabarin, da kuma sau nawa ya kamata mutum ya rinka zuwa ziyarar kabarin a kullun. An ajiye wani adadi ne da aka ce mutum zai rinka zuwa ziyarar ko a sati, ko a kullun, ko a wata, ko a shekara? Me ya hukuncin wanda kullun sai sun je sun yi ziyarar kabarin Annabi din? Sannan menene bid'o'i da kurakurai da mutane suka liƙawa wannan kabari na manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Shine abinda zamu tattauna yau da taimakon Rabbul Izzati. Imam Nasiruddin Al-Albani yake cewa sun maqala Sheikh rahimahullahu ta'ala, da ya fara kawo magana ne tun walidu idha ju'ila isman lil makani. Kenan zamu yi magana akan al'idu din, ma'anan al'idu, da kuma alakantar da ziyarar kabarin manzon Allah. Shin ana yi masa id din ko ba a yi? Da kuma kabarukan wasu ma wadda ba annabawa ba, yanda su ma ake musu wannan al'id din. Malik yake cewa wali hadha kariha malikun radiyallahu anhu wa ghayruhu min ahli al-ilmi li ahli al-madinati كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك، لن يصلح كلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقض كنقص إيمانهم أوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغير ذلك أو وغيره. ولهذا كرهت الأمة الإسلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه. قال طيب مالن يكان wata magana anan wanda tana da fa'ida kwarai da gaske. Yace Imam Malik, sai fara budiya da Imam Malik. Alhamdulillah, Imam Malik Allah yayi masa rahama a wajensa da wasu daga cikin malamai ahlul ilmi, cikin malaman Madina sun kyamaci, sun ce ba sa so, ba daidai bane, kuskure ne. Kullama dakhala ahaduhum almasjid an yaji'a fa yusallim ala qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Nace muku Imam Malik da wasu daga cikin malaman ahlul madinati suka ce makaruhi ne, ba a so, an ki a ce wai kullun idan mutum ya shiga masallacin annabi sai ya je yayi masa sallama da shi da Abubakar da Umar. Kenan mutum ya dora wa kansa cewa kullun sai ya je yayi ziyara, sai ya je shabbaki, sai ya je ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka bane ba? Wannan ba a san sa. Waye faɗi wannan? Malik. An san dai yana son manzon Allah ko? Ba wanda yake shakka akan kaunar da Malik yake wa annabi. Kamar yanzu ana magana ne akan shari'a, abinda aka ce ayi, abinda magabata suka gani shine daidai, suna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, minhum as-sahaba wa tabi'un, to shine wannan al'umma za ta aikata ta samu dacewa. Qala wa inna ma yakunu dhalika li'adihim idha qadima min safar. A lokacin su idan mutun yayi tafiya ne, in dai mutun yayi tafiya, duk ranar da mutun yayi tafiya ya dawo garin Madina, to sai ya biya ta kabarin annabi mai sallama. Idan yayi me? Yayi tafiya. Ko kuma idan mutun yazo zai yi tafiya saboda yanayi na rayuwa, wataƙila ba zai dawo ba. Idan ya shirya ya kimta zai tafiya, sai ya wuce ya je kabarin manzon Allah sai mai sallama. Yayi sallama da manzon Allah sai ya tafi. Haka suke yi salaf. Haka magabata suke aikace. ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه ونحوها. توفيق جل الله انا غورن wannan warakhasa din. Wasu malamai sun saukaka cewa duk lokacin da mutun ya shiga masallaci sallah, ba wai ya shiga ziyara ba, ya shiga masallaci da niyyar sallah, to ba laifi in ya biya yayi wa annabi sallama. Kula wannan abun, me dalilin da ya shigar da shi masallaci sallah? Wancan wanda aka faɗa na shiga kullun, ka kulla niyyar ziyartar kabarin manzon Allah kullun, ba wai dan sallah ba, a ziyara kawai, ka ce kullun zaka yi ta, to shine aka ce malamai sun ce ba a so. Amma idan ka shiga masallaci da niyyar sallah, wasu suka ce a iya zuwa mai sallama, shi ma din akwai ta cewa kai. To shine mallan yake cewa wa amma qasduhu da'iman lis-salati was-salami nufart fama alimtu ahadan rakhasa bihi. Amma nufatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kullum mutum ya nufaci kabarinsa saboda son annabi, saboda kaunar manzon Allah, kullum dan shi dan Madina ne, a ce kullum sai ya je yayi ziyara, kamar dan umra ne shi, kullum sai yayi ziyara, kamar ya je aikin hajji, kullum sai yayi ziyara. Yace to ban taba sanin wani malami daga cikin malaman musulunci yace a je ai haka ba. Lianna zalika nu'min ittikhadhi ida, saboda wannan nau'i ne na abinda annabi ya hana, yace kada a riki kabarinsa a matsayin Eid. nau'i ne na rikan kabarin kamar Eid ka dora wa kanka wani abu na lazimi wanda ba a lazimta ma kace kullun kai ba yace ma annahu qad shuri'a lana idha dakhala almasjid an naqula duk da cewa fa an shar'anta mana idan daya daga cikin mu ya shiga masallaci ya iya cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ana yin idan an shiga masallaci za a shiga masallaci an miƙa kafa ana yin wannan ai ko yawa yace an shar'anta mana ai wannan kama naqulu zalika fi akhir salatina kamar yadda muna fadin haka din idan mun yi sallah a ƙarshen tahiyar mu qala sai yace fa khafa malikun wa ghayruhu an yakuna fi'lu dhalika inda al-qabr kullu wa tu kullu sa'atin naw'an min ittikhadi al-qabr 'eidan imamu malik sai yaji tsoran a rinka zuwa gindin kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a rinka zuwa ana masa wannan sallama to wannan yana cikin nau'in riƙon kabarin ya zama idi kuma annabi ya hana wa aidan fa inna dhalika bid'ah kuma irin wannan din bid'a ne aikata haka zuwa kullun kaga yanzu ka gane zuwa kabarin annabi kullun ziyara kullun sai kaje kai ziyara kaga wannan nau'i ne na bid'a Malam Albani yace wannan maganar ta cewa idan za a shiga masallaci a ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba gashi na a gaban ku ba yace bai ga wata siga irin wannan sigar bai ganta ba a cikin ɗaya daga cikin hadisai da suka yi bayani akan ladabban shiga masallaci shi fa bai gani ba ko kuma fita kuma a riƙe wannan zance cewa idza dakhala ahadukum masjid falyusallim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku zai shiga masallaci wa manzon Allah sallama wanda hadisin Abu Awana ne rawaito shi a cikin sahihinsa da Abu Dawuda yace to mai mala ya khafa bu'duhu wannan ba'id tunda cewa aka kai wa annabi sallama to kawo wannan sigar a yanda take a lazimce ta yace wannan abu ne manisanci yace musamman ma an samu sigar ta zo a hadisin Fatima Allah kara mata yadda cewa ake assalamu ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kamar yadda al-qadi Isma'il ya fudda shi da wannan sa ya zo a cikin nuzulul abrar da kuma al-kalimut tayyib kenan lazimtan wannan lafazin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wanda babu kura akai a tahiyani amma in za a shiga masallaci to lazimtan sa fadin sa haka babu wani nassi na hadisi karara da ya tabbatar da haka din amma abin da yazo a riwaya kamar yadda aka faɗa a riwayar Fatima assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad shine yazo kenan Albani so yake nuna mana muyi taqayyudi da lafazin da yazo a sunna lafazin da aka ce muyi to shi ya kamata mu amfani da shi to anan gurin ƴan uwana da ƙarshe ya tike mana nan gurin kafin yazo maganar muhajiruna da al-ansar Maliku Allah masa rahama da shi da waninsa suna ganin cewa kullun da kullun mutum ya rinka zuwa yana ziyara kabarin annabi wani abu ne na nau'i na bid'a alhamdulillah wannan magana ta fito daga bakin Imam Malik a yau akramakallahu idan ka je umra ko ka je aikin haji zaka ga alhazanmu abinda suke yi kenan sai mutum ya ce kullun sai yayi ziyara nan kaga son annabi ne ya dauke shi ko kaunar annabi duk musulmi zai so idan kaga ana yi din nan kaje kai to amma ka dora shi akan wani abu ne da sai kayi shi kullun har ma ka zo kana ce wa dan dakin ku wallahi yau ban je na gaida manzon Allah ba to ba wanda ya ce ma kullun sai kaje da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ma zamu zo mu karanta nan gaba ba ma wai kullun ba duk sallah sai sun je sun yi annabi salati duk sallah idan an yi asubahi sai sun je sun yi ziyara muna magana ziyara ne ba salatin kawai ba idan an yi azhar sai sun je sun yi ziyara idan an yi la'asar sai sun je sun yi ziyara idan an yi magariba sai sun je sun yi ziyara in an yi isha'i sai sun je sun yi ziyara gaba dai kam salawat din nan ko wuce sallah akai da tunda ya biya kudin sa yayi visa to sai ya je yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a rana sau biyar kaga wannan a zahiri zaka ce masoyin annabi ne haka ne to Allah ya saka masa alkhairi amma wannan abin da yayi bid'a ne me dalili shine abin da zamu zo mu karanta nan gaba irin waɗannan kalmomi irin waɗannan gabobi na magana suna da dan wahalan sha'ani da wahalan ganewa ga wasu mutane wasu sai su dauka cewa ko rage kadarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rage kadarin manzon Allah ya riddafa ko kuma a ce ai kaji ai ba sa son annabi ma sun ce ma ziyarar ta sama ba sai an je kullun ba to kai da kace zaka je kullun waye ce ka je kullun din wato ita ka'ida ta sunna malan ka tsayu akan nassi me aka ce kai kai kawai ka bi umarni me aka hana ka kawai ka hanu shine zaman lafiya Allah ya sa muna ganewa to gashi dai alitafi kuna gani ko yace faqad kana almuhajiruna wal ansaru ala ahdi abubakar wa umar almuhajirun da al-ansar a lokacin abubakar da umar da usman da ali Allah ya yarda da su yaji'una ila almasjid kull yawmin ai kaga waɗannan ba sune dai abokanan manzon Allah almajiran manzon Allah surkan manzon Allah sahabban manzon Allah ba to kullun ai suna zuwa masallaci ko li ilmihim sun sani annabi sallallahu alaihi wasallama baya son rukan kabarin sa ya zama idi a mai da shi kamar idi din shi yasa zaka kullun suna shiga masallaci amma ba kullun ne suke zuwa suna ziyartar annabi din ba sun takaitu da yi masa salati da suke yi a cikin sallah duk nafilar da kai sai kai masa salati kuma an ce duk inda kai mai salati ana kai mai so ba sai sun je ba kenan su ake a ce da kai da almuhajiruna da al-ansar a lokacin abubakar wannan kabarin yana nan lokacin umar wannan kabarin yana nan lokacin usman wannan kabarin yana nan lokacin aliyu wannan kabarin yana nan kuma waɗannan almuhajiruna wal-ansar sahabbai da tabi'ai suna shiga masallaci kullun amma ba a samu a riwaya kullun sai sun je sun kai ziyara shabbakin annabi ba alaihi salatu wassalam daman su aka ce mu yi koyi da su amma wa innam yusallimuna alaihi hina dukhulil masjid wal khuruj min suna yi wa annabi sallama lokacin za su shiga masallaci za su fita daman duk musulmi in zai shiga masallaci ba yana annabi sallama ba ko ba haka bane assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi allahumma iftali abwab rahmatik ko allahumma iftali abwab fadlika shiga da fita ba kullun ana yi ba to sun takaitu da wannan na kullun din tunda shi nasi ya ce ai kullun kuma masallacin nan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga Allah yana kai masa kenan bayan nan ba ga tahiyya ba wa fit tashahudi idan sun zo ta yama duk musulmi idan ya tanya ba yana yi wa annabi salati ba ba yana yi wa annabi sallama ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kai masa wannan sallamar sannan kuma su sun kasance suna yi wa annabi sallama a lokacin yana rayu mai kafin ya bar duniya sallama kan ba sun yi ta yi mai ba suna haduwa da shi suke masa sallama sallallahu alaihi wa sallama Malam yace wa ma asana ma qala Malik ai babu zancen da yafi kyau irin zancen da Imam Malik yace rahimahullah lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha babu abinda zai gyara karshen wannan al'umma wannan al'umma babu abinda zai gyara karshen ta in ba abinda ya gyara farkon ta ba me wannan magana take nufi abinda take nufi shine mun yadda sahabbai gyararru ne ko tabi'ai gyararru ne ko tabi'i tabi'ina har ƙarshe waɗannan kam ai su ne farkon al'ummar in nace farkon al'umma waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama risal muhammadiya ta shafe su kai tsaye gyararru ne ko to me ya gyara su shine tambayar Qur'ani da hadisi barakallahu fik bin Qur'ani da bin hadisi kenan bin nassi kenan mutum bai zai aikata wani abu ba sai an ce yayi su haka suka yadda mai ahlari ma ke fada wa yaqifu inda amrihi wa nahyi musulmi na kware shine wanda yake tsayawa inda aka umarce shi ya tsaya yi aran inda aka hane shi hannu amma dan bid'a bai yadda da wannan magana ta mai ahlari ba shi dan bid'a karawa yake dole sai ya kawo nasa yanzu anan idan ka samu mara karatu zai ce maka yanzu malam yanzu ziyarar kabarin annabin aje a gaida manzon Allah a ziyarce shi kullun sai a ce wai bara aje ba mutanen nan wai me kuke nema ne wani tsukunna kaga zai ma awo ne irin na hankalin sa shi ba awo irin na nasi ba yanzu gaida ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ce wai mutum bai zai kullun yayi ba yau mutum zai iya sau dubu ma ba sai yayi ba haka ake fada da ka to amma abun tambaya din akwai nassin da yace ayi hakan to nan ne yake bambancewa kenan wadancan na farko sun gyaru ne da alkitabu was sunna alqur'ani da sunna shine ya gyara mutanen farko na ga ya muku su a yesu to wallahi wannan ta karshen ma ba za ta taba gyaruwa ba idan da bata bi alqur'ani da sunna ba wannan magana imam malik ne ya fada idan kuna so ku rabauta ku yi aiki irin na sahabbai da tabi'ai in kuna so ku gyaru ku yi aiki irin na sahabbai da tabi'ai sallar ku haka azumin ku haka aqidar ku haka kasuwancin ku haka jihadin ku haka auren ku haka mu'amalar ku haka zamantakewar ku haka kawai copy ku rinka copying din abinda suka yi ku aikata kawai shikenan Imam Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u ku bi kar ku kirkiri sabo bari mu ga mana wani misali da abinda mutane suke na ra'ayi in sun je ibada irin wannan kamar misali mutum ya je umra ya biya kudin sa ya je umra idan ya dauko miƙatin sa daga Madina ya dauko ya aje umrar sa zai sati biyu ko wata daya a Makka misali sai su rinka fita sai mutum ya sake daura umra ya sake daura ihrami kuma sai ya tafi masjidu Aisha can miƙatin da mutanen wannan na Makka suke daukowa mutanen Makka suna daukan miƙatin su daga nan masjidu Aisha farkon harami kenan na Makka alhazammu da ƴan umran mu su suma sai suna cikin Makka sai su daura umra sai su je su taho daga can riyal 10 ta ishe ka zuwa da dawowa ko riyal 20 sai ka zo kai umra da safi bayan la'asar sai ka dada daura ihramin kuma du ka dada komawa ka je ka dauro a rana dai sai kai umra biyu uku wani kafin ya taho yayi umra ta fi 20 ko 30 akwai masu yi yanzu wannan sai ka tambayi mutum waye yace yayi in ka yi magana sai ce wallahi san ibada ne alhamdulillah tun lokacin tabi'ai aka tambayi imamu afa yaya irin wannan umra ta umratu masjidu aisha yaya hukuncin ta yace wallahi ni dai ban sani ba ko dai Allah ya ba mutum lada ko mai azaba almajiran sahabbai ne suka faɗi haka amma yanzu wani in kai masa magana sai ce yanzu mutum ya samu dama a haramta masa to yin abu da ka a addini yana da illa zai zo ya kawo rabuwar kan musulmi sannan ya hada ka fada da sauran ƴan uwanka da suke bin nassi sai ka dauka cewa su ba daidai suke ba amma wallahi zaman lafiya shine mutum ya zo ya yi addini bai canja shi ba kar ku manta da hadisin Imam Bukhari Allah ya masa rahama yace Annabi alaihi salatu wassalam a kiyama zai zo tafkin sa yana tahowa zai hango mala'iku suna dukan mutane a tafkin nan suna koran su daga nesa manzo Allah zai rinka ce da shi su ummati wadannan fa al'umma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon su yana al'umma ta ne ku kyale su mala'ikun za su ce da shi ya rasulullah innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ya manzo Allah baka san me mutanen suka kirkira bayan ka ba gashi al'umma ka ne amma sun kirkiro wasu abubuwan da baka ce su yi ba a bayan ka fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi to shine sirrin ka tsaya inda aka tsaye da kai kada ka kawo wani abu sabo duk abin da zaka yi ko menene mutum zai yi ya binciki dalili na yin wannan abun waye ce shin magabata sun shin magabata sun yi ko ba su yi ba misali wani yana so da ya kafa doka akan ƙara aure misali ne yake son ba misali ka ga lokacin ta bai an yi talauci ko lokacin ta bai ai ba an yi talauci ko a tabi'i tabi'i na ma an yi talauci ina jin wata kila ma talaucin can yafi nan abun tambaya shine suna ƙara aure ko ba sa ƙarawa suna ƙara aure an yi shugabanci ko ba shugabanci ba shugabanci mai tsafta ma mai tsafta sosai wanda zaka daga shi wannan shugaba ne baka da abinda zaka ce a kansa wadanda ana kyautata musu zaton suna da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala da amma basu suka kayyade mutane suka ce za su samu su doka kuma dokar sirataya ta da wani abu daban ba ba su yi ba abu ne wanda yake wani abu ne sananne dama duk wanda zai ƙara yin aure ya kamata ya zama yana da wadata qur'ani ma haka ya faɗa wa lisafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yaghnimhum Allahu min fadlihi wanda ba su da halin ƙara aure su kame ko ba su da halin yin aure su kame sai Allah ya wadatar da su wannan is normal ai is normal bai kamata mu ce rakito aure ba dama sai yana da ci yana da sha yana da samu daidai gurgudu da zai iya rike iyalin shi ko ba haka bane ba yana da wurin zama yana da damar da zai kai ta asibiti dukkan waɗannan bukatu dumi hankali fa ya sani it's normal ba wani mara hankali da zai zo ya ce ka je ka ta aure baka da kuɗi wai wani hadisi ana cewa wai talauci da mai ƙara aure talauci da mai ƙara aure to da hadisin ya inganta ne ma a ce za a dan fafata so it's normal to me yanayin doka tunda dama abun misalin yana nan kina akwai wani abu ne wani kudundune ne a ƙasa nemar wa mata ƴanci har ma ƴancin da ba su da shi tunda an ce za a zo cikin hanyar da za a yi a gane kana da halin ko baka da ikon matar ka za a interview da ita ita ne za ta ba da shaida akan ka mata ma da kan suka ce wallahi wallahi ba za mu taɓa ba da shaida akan wani ya ƙara aure ba a garin nan sun faɗa matarka ita ce za ta bada shaida ta ce ka je ka yi aure za ta yi maka adalci to idan ba ta baka shaida ba limamin unguwarku shine zai bada shaida kana da hali to wa zai bada shaida ƴaƴanka su za a tambaya kai wasu kishiya su yadda daga ƙarshe abin zai faru shine auren ba zai yi ba zawarawan sun yi yawa ƴan matan sun yi yawa shikenan a yi ta abin da za a yi ta yi su kullum malamai dai su ji tsoron Allah matakin farko kenan su malamai na biyu kuma waɗanda suke jagorantar mutane su kulla alaka da malamai kan mutum ya yi magana bai tuntuɓi malamai ba ba malami ɗaya ba fa malamai da yawa tunda addinin na jama'a ne da yawa ko ba haka bane ba kamata sai a zauna in aka zauna malamai a tattauna a bada albasi a bincike sai a ce malaman Kano duka ko mafi rinjaye 80 bisa 100 ko 90 bisa 100 sun zauna sun yi ittifaki cewa lalle a kafa doka akan ƙara aure ina jin in an faɗi maganar challenge ɗinta sukar maganar zai yi ƙaranci ina fata ana fahimta kuma na ji akwai malaman nan ko kuma suna daidai kokarin su kullun su da wahala karantarwa wani da kafa doka to shine abin da ake so a ce shi kullum idan mutum zai yi abu yayi abin da yake akwai maslaha mai kyau a ciki kuma zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane suna cikin damuwa a yanzu a daina tada hankalinsu akwai abubuwa da za ka ga an faɗe su suna isaratul fitan ko su tayar da maganganu a yi ta hayaniya ba a so a zauna lafiya shi yafi amma ina jin duk abin da yake akwai nasi akan sa karar akwai wani da zai zo ya surutu hayaniya har azo ai magana wani kaga ma bai kai ya kawo ba yazo ya fadi wasu maganganu yana ana taba shugabanni ana rage darajar shugabanni ai kaga bai kamata ba so ya kamata mu kiyaye so anan gurin abin da nake son alakanta wannan shine wadancan mutanen farko sun gyaru Imam Malik yace ga abin da ya gyara su to mu ma yanzu in dai ana so mu gyaru to amana abin da wadancan suka yi shikenan ina jin ya fito fili ko to Allah ka ganar da mu walakin yace kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'ihim duk lokacin da aka samu raunin riƙon al'umma da alƙawla na annabawan su kula da wannan magana in dai al'umma suka yi nesa da riko da abun da annabawan suka zo musu da shi kuma imani yayi rauni to shikenan sai a canja musu ta dole shedan ya canja musu da bid'o'i da shirka tunda kun ki ku bin annabawa to ku yi bid'a kuwa tunda kun ki ku bin annabawa to ku yi shirka kuwa ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله شيسا الأمر مسلمي ما لمين قري سككي زوا أسنبنش قبري أرنغميشي كما يأ أسنبنش قبري أرنغميشي أنا أسنبنت عبدن جرم ماشي أنا أرنغم عبدن جرم ماشي دسان صدق ونسا to wani lokacin kuma yakan tsallake wuce gona da iri ya dawo bauta wani sai yazo da bukatun sa ya rungume ya ta kuka ya ce a biya masa bayan wannan hukuma da ta zo yin kabarin ko gyara kabarin manzon Allah shabaki annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina zan ce kenan sun gina kabarin sun yi masa tsarin da ba wanda zai iya riskan sa da yau a ce kabar manzon Allah ana ganin sa a fili wani sufa ma zai ya fada kai ta birgima me yasa ana toshe kafani saboda kar a ba mutane damar su zo su yi wani abu a yanzu din ma ba a iya yin ziyara kabarin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam sai da sojoji da yan sanda da masu gadi masu wa'azi na yi masu ihramin nan masu suna yi masu waye na su ana tsoratar da mutane ana cewa ai gaba ai gaba in ba ka ba wani zuwa yake yi da ihramin sa ya tinkari kofar kabarin inda aka rubuta ya rasulullahi din ya tagogawa yana neman tabaruki kamar yadda mutane suke a Ka'aba taqdis amakin lam yushra taqdisuha tsarkake wasu wurare da ba a shar'anta aje a tsarkake su ai wani ba a cikin su irin wannan ba mala yace wa kad zakarna an ahmad wa ghairihi annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi thumma arada an yad'uwa an yansarifa falyastaqbil alqiblata to ga wata matsala nan wanda yace kabarin manzo Allah abinda aka ce yayi mai sallama kurum maganar addu'a ba a yin kabari ba a yin addu'a a gaban ko a gindin kabarin annabi a roki kabarin ko a fuskance shi ba a yi mun karanta wani abu makamancin wannan a baya kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa to idan mutum zai yi addu'a zai iya cewa yayi tawassuli da wannan ziyarar da yayi ko sai ya juya ya kalli alqibla ya kalli gaban ya daga hannunsa ya addu'a ya roki Allah ga wanda yake ganin yana so zai yi haka to a hakan ma yace wa kadhalika ankara zalika min al ulama al mutaqaddimin kamalik wa ghairihi wa min al mutaakhirin misla abil wafa ibn aqil wa abil faraji ibn al jawzi wa ma ahfazu la an sahabiyin wa la an tabi'in wa la an imamin ma'rufin annahu istahabba qasd al shay'in min al qubur lid du'a'i indahu ولا روى احد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن احد من الائمه المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء واوقاته وامكنته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. مسألة تبيه مسألة المتن ياجي كايم بكاتون سياجي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعي الدعاء ورم نفر قديمون فدا. Kuma an kawo magana daga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala cewa ba a so a je gindin kabarin manzon Allah ayi addu'a a wurin dan kada a je a roki annabi din, dan shi yace idza sa'alta fas'alillah. Kuma babu wani nassi da ya lika yin addu'a a gindin kabarin annabi. Ayi hakuri fa a fahimci wannan karatun, ayi hakuri a gane shi abinda aka ce mu yi a kabarin annabi mu masa sallama. So wanda zai addu'a ya bar wurin ya fuskanci alƙibla ya je yayi, to wanda zai iya cewa to in tsaya a wurin in tsaya a kabarin amma in juya in kalli alƙibla, kaga dai wannan yana nuna cewa dai yana so ya ce akwai dai wani tasiri na yayi addu'a dai koda yana kallon alƙiblar, yayi dai addu'a dai a gindin kabarin. Allah ya sa kuna gane ni. Ba wai ya fuskanci kabarin ba, wannan daman babu magana, a'a ya juya ya kalli alƙibla yayi addu'a amma a gurin kabarin. To me hikimar sai ya tsaya a gindin kabarin yayi addu'a? Me hikimar? Dole akwai wani abu a koyi cewa addu'a a gindin kabarin karɓaɓɓiya ce ko kuma sai ta fi karkuwa ko ta fi falala. Wani zai iya cewa gwanda ka je gindin kabarin ka yi addu'ar. Idan kuna tare da ni ya ku yan uwana, yanzu fa magana muke yi akan kabarin manzon Allah alaihi salatu wassalam, ko irin tatabur zadda ake yanzu nan gashi abinda zamu faɗa, abinda malamai suke faɗa cewa ba a shar'anta ba, ba a ce a je a tsaya a gindin kabarin ayi addu'a ba. To dan Allah ina ga kabarin wani mutum wanda ba annabi ba, je a gyara shi, a plaster shi, a yi masa tile, a yi masa wurin sallah da wurin zama, a jera qur'anai, a ajiye charbuna da mafitai in babu wutar lantarki, a ce mutane su rinka zuwa suna addu'a a wurin. Da mutum yayi broke, rayuwa ta juya masa, sai a ce ya tafi kabarin wani ya je yayi addu'a a gindin kabarin. Akwai wanda zai je gindin kabarin wani ba annabi ba sai ya karanta wajen izu 60, har sauka ake yi, in yayi sauka sai yayi saukar a gindin kabarin wani din kuma yayi addu'ar a gindin kabarin wani din. Idan mutum jarinsa ya karye sai ya tafi kabarin wani, me kun ya tashi da daddare a gidansa ya tashi ya sallah karfe 3 na dare ya ga yawa Allah ya dawo masa da jarinsa, amma sai ya tafi gindin kabarin wani ya daga hannu wai addu'ar roƙon Allah ba zai ba sai a makabarta. Why? Me yasa? Akwai dalili? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku zo da hujjojinku da dalilanku idan har gaskiya kuke faɗa. To in dai an hana mu yi ana annabi, to ina jin sallallahu alaihi wasallam ina jin bai kamata kuma a zo a samu mu yi ana wani ba wanda ba annabi ba, kowa yayin shi kuwa. To bari ku ji abin da suka faɗa. Min al-ulama al-mutaqaddimina, daga cikin malaman da suka gabata kamar Imam Malik, Allah ya ji kandar tijon nan bawan Allah, malamin aqida, duk abin da ya shafi janibin aqida Imam Malik baya wasa da shi. Da shi da wannan sa Imam Malik suna daga cikin waɗanda suka ce hakan ma ba su yadda ba. Imam Malik yace ban yadda idan za a yi addu'a a je kabarin annabi ayi addu'a ba, ban yadda ba, ban amince ba, baya cikin addini. Kaga ai Imam Malik ina jin ya isa a duniya ya bada fatawa na musulunci. To kaga ba fada, mai gida ne ya fada ko ba jayayya? Mai gida ne ya fada. Wa min al-muta'akhirin, daga cikin malaman da suke na ƙarshe ƙarshe ma su ma akwai wanda suka yi magana akan wannan, irin su Abul Wafa Ibn Aqil, irin su Abul Faraj Ibn al-Jawzi. Mala yace kai ni fa ban haddato ba, ban rike ba, ban gani ba, ko daga wani sahabi ko tabi'i ko wani imam ma'ruf sananne annahu istuhibba ko istahabba qasda shay'in min al-quburi yace an so a nufanci wani kabari daga cikin kabarurruka lokacin da za a yi addu'a aje a yi addu'a a gindin kabari malam albani yace ni ban taba ji wani sahabi ko wani tabi'i ko tabi'i tabi'i ne ko wani malami sananne a addini ya ce wai in mutum zai addu'a wai sai ya je gindin kabari yayi addu'a ba ba wanda ya faɗi wannan to dan me yasa mutum zai zo ya tara bukatunsa ya tara matsalolinsa ba zai je yayi addu'a yanda kowane musulmi yake yi ba kowane musulmi yana addu'a sujjada sallar farilla sallar nafila kowane musulmi yana yin addu'a da daddare a ɗakin sa in ya tashi qiyamul layli kowane musulmi yana yin addu'a in yayi azumin litinin da alhamis ya tawassuli da shi ko siyamu daud ko azumin arfa ko azumin ashura tasuwa kowane musulmi yana da guraben da shari'a ta ce je addu'a me yasa dan uwana ba za ka yi addu'a a waɗannan guraren da akwai nassi ba sai mutum ya tafi ya je ya shiga rikici in an yi magana a ce ai ba a son waliyan Allah ne ai ana fada da bayin Allah ai ana musu hasada subhanallah a sai dai a ce wanda yake kawo wannan abun sabo yana kishiyantar annabi yana zuwa da wani aiki da annabi bai ce al'ummarsa su yi ba yace wala rawa ahadun fi dhalika shay'an babu wani mutum da ya ruwaito wani nasi akan cewa wai in za a yi addu'a a je gindin kabari a yi addu'a babu kafa ka wayi gari kana aikata abinda babu riwaya babu nasi akai wataƙila sai riwayar malamin garin ku la an annabi wala an ashabihi wala an ahadin min al-a'immatil ma'rufin ba daga annabi ba babu ba daga sahabbai ba babu ba daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sanannu a duniya ba babu wa qad sannafa an-nasu fi du'a'i wa awqatihi wa amkinatihi duk da cewa mutane da yawa a duniya sun rubuta littattafai manya-manya dangane da hukunce-hukuncen addu'a lokutan addu'a wuraren da ake yin addu'a wa zakaru fihi al-athara suka faɗi hadisai da yawa فما ذكر احد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور ko daya daga cikin su ba wanda ya fadi wata falala ko kwaya daya da take nuna muhimmancin in mutun zai yi addu'a ya je gindin kabari ya roki Allah ba wai fai roki kabarin ba jama'a ya roki Allah a gindin kabari muke magana ba wai ya roki kabari ba roƙon kabari da wannan shirka ne ka sani amma ka je gindin kabari in zaka yi addu'a saboda wai mai kabarin babba ne mai kabarin salihi ne mai kabarin malami ne mai kabarin wali ne mai kabarin babban mutum ne ka je kai addu'a gurin ko daya ba a samu cikin malaman musulunci yayi rubutu a littafi yace in zaka yi addu'a ka je gindin kabarin wani kai ba babu fi ma alamu yace cikin abin da na sani malai yace to fa kaifa yajuzu wal halatu hadhihi an yakuna ad-du'a wa indaha ajwaba wa afdala in dai har haka ne kun fahimta ku yan uwana masu saurare to yaya za a ce wai addu'a a gindin kabari ta fi karbuwa kuma addu'a a gindin kabari ta fi falala ta ina aka samu wannan magana wasalafu tunkiruhu magabata na kware kuma suna inkari wanda suke kusa da lokacin manzancin sun yi inkari sun ce kar a yi wala ta'rifu ba su san wannan hukuncin a shari'a ba ba a ce a yi ba wanda suke dab da annabi suke tare da shi watanha anhu kuma sun hana sun ce kada a yi bid'a wala ta'muru bihi kuma su salaf din ba su yi umarni da shi ba to yaya aka yi aka juya abin ya rikide har aka zo ake gaya mutane cewa yin addu'a gindin kabari ta fi falala kuma ta fi karbuwa wannan maganan ne ta saka da yawa idan suka kunshi jakarsu ta addu'o'i ba sa yi sai su bari sai ranar juma'a in sun dawo daga kasuwa ko ranar asabar da ladi idan ba su da aiki sai su buga yar sallayar su dauki dogon charbin su tafi kabarin wani malamin su sai su je su zauna a gindin kabarin su yi ta addu'a su yi ta kiran bukatunsu a gindin kabarin saboda an gaya musu addu'a a gindin kabari na irin waɗannan mutanen sai ta fi karɓa kuma ta falala kai nan da ka zo masallaci goshin kai ke ta baki ka bata wa kanka lokaci abin tausayi akan makalla wasu har sallah suke yi sallah mutum a kabari ya kama sallah a gindin kabarin wani to ita kuma wannan sallah daga ina yanzu sallar ita kadai ba ta da matsayin da in kai addu'a kai ta kai addu'a kai tawassuli da ita Allah ya karba ba ta da wannan matsayin wai ban sani ba ni mutane sun san kabari kuwa mutane mun san ku rayuwar kabari ha mun yadda ku da nasoshin da ake faɗa mana akan kabari kabari fa kabari fa annabi ba zuwa akai kabari anan ina jin mun karanta da kofa ya je fa za abun ne sahabi fa duk ranar da aka je kabari wallahi malamin fuskar manzo Allah sai ta canja mala zuwa akai aka dauki sahabi ana tono za a sashi a gurin manzo Allah yana ta zubar da hawaye ya rike itace yana caccakawa yana wallahi yace li misli hada fa'iddu yace wallahi misalin wannan ramu wallahi ku tanadi dan wannan ramu ku tanadi idan har wanda yake cikin wannan kabari yana da wani matsayi yana da wata dama zai yi da aje shawurin wallahi malam mutun cewa zai gwanda a bashi ya rube a waje tsuntsaye su cinye shi yafi masa sauki akan shiga wannan ramu amma ba yanda zaka yi ka san halin da yake ciki yo kai in ban da karfin imani ba ma da yadda da nassi ma ba a ce maka mutum yana wannan wurin kuma an ni'imta shi ai sai imani ai asali daman kawai daga gani kawai daman kai ka san tashi hankali ne a wannan wurin yanzu wanda yake wannan wurin bai kamata mu taimake shi da addu'a ba ka duba ba manzon Allah kansa wanda su suna da garantin tabbas ma su yafafu ne an yafe musu amma cewa akai fa ka rinka zuwa kai mai sallama kai mai salati wannan ta sa wasu din har yanzu aka dada dora musu a cikin zukatan suka ji cewa ai a kiyama ma idan an tashi akwai waɗansu da suke da wani matsayi da za su iya wato playing wani role ma'ana suna da wani dauri suna da wani kokari da za su iya yi a kiyama a filin kiyama za su ceci wani za su dauki wani za su jagoranci wani za su masa kaza kuma ba haka kiyama take ba wallahi ba haka kiyama take ba ta wuce duk yanda kake tsammani wallahi annabawa ma wallahi tsoranta suke ji ka fada kanka tsaye wallahi baka da kafara wallahi annabawan Allah da manzani wallahi tsoran kiyama suke kaga su suna da garanti ba muna da hadisi shafa'a ba da mutane suke zuwa su nemi annabawa da waɗannan ulul azmi minar rusul sai maka musu ayiwa kowa ma hisabi ya san matsayin sa ba kowa cewa ke ni ba ruwana ba zan iya ba nafsi ta kaina nake manzon Allah kansa da yake da garantin cetan sai da ya fada yace ni ma sai naje nayi sujjada nayi kirari wa Allah irin kirarin da ba a taba masa ba kuma sai Allah ya bani aran wasu kalmomin da bai taba bani su a duniya ba in fada masa in yabe shi sannan ya ce tashi roki abin da kake so a yi cetan wato ina so ku gane ita matakala kafin ka je ta uku sai ka hauta daya ko tsallakewa kai dole dai ta kai ta kabi kenan kaga an nuna wa mutane cewa su je gindin kabarin waɗannan mutanen su yi addu'a saboda suna da wani matsayi to daga gaba kuma sai a ce da su in an je lahiran ma su za su tsaya musu na sha fada ina maimaitawa har yanzu a ƙasar nan akwai masu sayarwa da mutane aljanna su lale kuɗi su karɓe sun sayarwa da mutane aljanna wannan ba wasa da lahira ba ne kuma wannan ba wasa rere da imanin mutane ba ne to jalibi na tauhidi ne yayi rauni ba a nuna wa mutane hakikanin yadda kabarin yake ba da hakikanin yadda lahirar take ba sai suka dauka akwai wata alfarma ta daban akwai wasu mutane shafafu da mai da in sun je gaban Allah za su ce mai kada kuma su samu damar yin wannan abin wallahi wallahi duk wanda ta kuskure masa Allah ya kiyaye mu ya yadda cewa a kiyama wai zai jera tayi da wani mutum da suka yi rayuwa a nan duniya saboda matsayin sa wai shi zai wuce masa gaba wallahi ya gama da kai kuma ka bata lokacinka ka ji da kyau da babban baki da wasali kai aiki kawai limithli hadha falyamal al'amilun masu aiki su yi aiki wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun masu neman tsere su yi tsere akan neman aljanna duniya ma ba kwa neman ta a zaune fafatawa kuke duk hanyar samu kuna nan kuna nema duk inda zaka sayo kaya ka ci riba zaka bude wata harka ka samu baka zama ana cikin harkoki sai kaga mutun ya yanke yace wallahi zan tafi chadi chadi kuma malam wallahi zan shiga chadi duk wadannan da yake zan je neman kudi za shi saboda ya san kudi ba za su samu ba sai an yi motsi shikenan lahira yake same ta a banza wallahi sai kai aiki wallahi sai ka hana kanka bacci dole sai ka jin yunwa suna cin abinci kana jin yunwa saboda kana neman aljanna dole sai ka cire aljihunka kudin da kake so baka san rabuwa da su ka dauka ka bayar dan kana neman kana tanadin kiyamaka kuma wallahi karka yadda wai wani wai zai tsaya maka zai maka wani abu annan lokacin bai isa ba wallahi babu shi rana ce ta furgici Allah fa da kansa duk hakurin sa cewa aka yayi fushin da bai taba yi ba ko ba ka aka fada ba hadisi shafa Allah da kansa da shine ya tara bayin gaba daya minal awwalin wal akhirin tun da ya fara halitta har karshe ya tara su a fili guda daya a ranar annabawa za su fada suna maimaita su ce yau fa ubangijin mu yayi fushin da bai taba yi ba mu ba za mu iya zuwa wurin sa ba nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake shikenan kawai kana zaune anan wani yazo ya yanka maka tikiti ya baka yace wai wai ku hadu a can wai ka neme shi wai babanka fa gudun sa zakai ko ba ga bane ƙarya ne in wani yace yafi ubanka sanka wallahi ƙarya yi maka duk wanda yace maka yafi mahaifiyarka sanka ƙarya yi maka amma mu qur'ani ya gaya mana wallahi in kaga mahaifiyarka sai ka gudu ita ma in ta ganka sai ta gudu yawma yafiru almar'u min akhihi dan uwansa wa ummihi mamarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi matarsa wa akhihi da dan uwansa لكل امرئ منهم يوم اذا شأن يغنيه كل متن اوان ران لا اله الا الله كجدان الله قراني كنا لكل امرئ منهم كل متن قايا دايا ا cikin su a duniya شأن يغني yana da wani sha'anin da ya ishe shi ta kansa yake yi yanzu wanda yake karkashin wannan inuwar wanda yake karkashin wannan tsarin shine zaka ce bari ka je kabarin sa kai addu'a ko ka roke shi ko saboda yana da wani matsayi kai addu'a wurin ah idan yana da wannan matsayin ya tsallake kansa mana ya wuce aljanna kawai a tarar da shi a can ba sai ya ce mu hada aljanna ba me yasa ya bari aka je ko yi hakuri babi ne na tauhidi janibi ne na aqida kuma da yawa wasu mutane wallahi tallahi an rubuta su a wannan babin to shi yasa muke bayanin wata kila ya shiga kunnan wani ya gamsu ya fahimta Allah muke roƙo ya yafe mana zanubanmu ya sa aljanna ita ce makomarmu ya ji kan magabatanmu ya ba mu hakuri da rayuwa ya ba mu hakuri da dokokin Allah kuma ya sa in mun mutu muna cikin wanda za su samu rahama ta sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bawan Allah yake cewa da Allah ina neman ƙarin bayani akan waɗannan maganganun hadisai ne na farko dai magana Abdullahi dan Mas'ud yace ka nemi zuciyarka a wurare guda uku utlub qalbaka fi thalathati mawatin lalle duk inda zaka yi zuciyarka tabbatar tana da alaka da waɗannan gurare guda uku. Na farko inda kira'atul Qur'an, lalle ka tarbiyantar da zuciyarka ta lazimci karatun Qur'ani da san karatun Qur'ani. Na biyu majalisuz zikri, wuraren ambatan Allah, ma'ana ka zauna ka ambaci Ubangiji, zuciyarka ka sabar mata da haka. Wa fil khalwati, da kuma keɓanta da Ubangiji kana tuna Allah kai kai kadai. Wannan khalwa din yawanci mutane ba sa yin ta, galiban kowace mutane ba su san muhimmancin ta ba. Abinda ake nufi da khalwa mallam shine ka samu wani wuri, ko a gidanka, ko a office ɗinka, ko a ɗakinka, ko wani wuri kurin ka ware wani lokaci, awa ɗaya ne, awa biyu, kai kai kadai ka zauna kawai kai ta tuna lahira, kai ta tuna laifuffukanka, ka kawo wa kanka mutuwa a lokacin, ka ce yanzu in na mutu yanzu Allah zai yi da ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Shine khalwa, yana da amfani ga wanda Allah ya taimake shi. Ana iya yi cikin dare, kawai mutum ya zauna ba karatun Qur'ani yake yi ba, ba wani abu yake ba, tunanin laifinsa yake yi. Idan ya tuno ya tuno zunubinsa da laifinsa da yi, sai istighfari ya tuba. To salafu salih magabata na kwarai suna yi, kaga mutum ya zauna kawai shi kadai yana zaune yana ta kuka kawai. Bayan Allah da Allah ya zaba, wasu zaka suna yi a masallacin Juma'a in sun je da wuri, su zauna su kadai, ba san ma me ake a masallacin ba kafin liman yanzu, saboda kawai sun riga sun dulmuya a wannan babi na kalwa din. Suna ta tuna Allah, suna ta tuna kiyama, suna ta tuna tsawon kwanaki da shekarun da za su yi a kabari in sun mutu, suna kuma kawo kansu mutuwa. Wannan wallahi yakan sa mutum ya gyara aikinsa da mu'amalarsa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce ka lazumci wannan. Idan ka samu zuciyarka ba ta ɗaya daga cikin waɗannan wurare, to gaskiya sai dai ka roƙi Allah ya maka falala ya dawo da kai kan siti, to baka da zuciya. Sai kawo hadisin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, fassararsa wannan hadisin shine sayyidul istighfari, ya Ubangiji kai ne Ubangiji na, babu ambauta da cancanta in ba kai ba. Khalaqtani wa ana abduka, kai ka halicce ni, ni ne bawanka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, ina kan alƙawarinka. Mastata'tu, iya daidai gwargwado iya iyawata. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abinda na aikata. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ina furuci, abu'u a atarifu kenan, ina furuci da ni'imarka a kaina, kayi min ni'imomi da yawa. Wa abu'u bi dhanbi, kuma ina furuci da zunubi na da nake aikatawa nake saba maka. Faghfirli, Allah ka gafarta mu. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, dan ba mai gafarta zunubi in ba kai ba. Wannan shine shugaban istighfari gaba daya. Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa duk wanda ya karanta wannan istighfarin da safi, Allah ya rubuta masa mutuwa a wannan safiyar, dan aljanna ne tabbas. Manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan sayyidul istighfari din da yamma, Allah ya rubuta masa mutuwa a wannan daren, to dan aljanna ne tabbas. Wannan garanti tabbas, haka annabi ya faɗa. Kenan ko ban yi maka sharhi da bayani ba, ana buƙatar musulmi duka ya rinƙa yin wannan sayyidul istighfari da safe da yamma. Kana farkawa da asubahi, in Allah ya taimake kai sallar asubahi azkar ɗinka na asubahi, kai Allahumma anta rabbinka, dan ba mamaki a ranar zaka je ka tafka hadari ka mutu. Kana yin sallar azhar ɗinka ko la'asar ɗinka ka sake maimaita ta, dan ba mamaki a wannan daren zaka mutu. In baka yi ta ba yanzu kai, ni dai yanzu ka ji na karanta ta. Wato sai ga abubuwa masu muhimmanci ko? Wallahi mallam shedan sai ya mantar da kai su. Shine wato matsala, sai an faɗa sai ka rinka tunani ka ce kai ko ina ka shiga ne. ga misali daya hadisi ya inganta cewa annabi ya fada ranar juma'a bayan la'asar daga la'asar har zuwa faduwar rana kowace juma'a akwai wani lokaci a wannan dan tsakanin da indai bawa ya roki Allah tabbas sai Allah ya karba duk juma'a daga la'asar zuwa magariba yaya ake so so ake ka fadaka bini bini kana tuno lokacin kai addu'a kai addu'a idan wannan satin baka dace da lokacin ba wani sati zaka iya dacewa kar ka manta da abin da aka ce duk abin da ka roka Allah ya karba to ka roki Allah ya sa kai dan aljanna shikenan ya karba shi kuma in ya karba fa bai canjawa sai ka shekara 80 yanzu nan gaba tun kana shekara 20 kai addu'ar kai dan aljanna ne Allah ya rubuta shi ku rubuta shi amma wallahi ina ga ma karamu kallaka ka gwada wannan satin sai ran asabar zaka tuna wannan Allah ya ce meke kama ka tuno wani wallahi sai wajen talata yake tunowa ashe fa wannan satin bai tuna yi addu'ar ba haka annabi ya faɗa yana cikin lokutan da ake mi ake sa ran in mutun yayi addu'a Allah yana karba misali idan mutum yayi azumi yayi bude baki ina daidai lokacin da kake tauna dabino kana bude bakin nan lokacin da kake shan ruwa ko kana gama shan ruwa wannan lokacin annabi yace addu'a ba a juyar da ita da'watun la turaddu in dai ka roka ba za a juyar da ita ba amma insha Allah karam kallam zaka ga lokacin zaka zo bude bakin in ba ka nutsu ba in ba ka nutsu sosai ba wallahi haka zakai bude bakin ka gama baka yi addu'ar ba wani lokacin sai kana cikin sallah ma zaka tuno ko baka yi addu'a lokacin bude baki ba sujjada sai kai addu'ar gashi ka yi ni kana yin azumin amma wallahi shedan sai ya haramta maka yin addu'a lokacin bude bakin inda aka ci gaba aka san me yake za ga daidai lokacin bude baki shiru kake ji kowa ya fuskanci alqibla da dibinan sa a gaba yana cin dibinan nan yana roka kamar zai kwata ko da mutun ya gama cin dibinan sa ya sha ruwa sai ya daga hannu yayi tai kafin a tada sallah yau kai litinin ka sake yi alhamis kai wata litinin ka sake yi wata alhamis kai kana neman rahmar ubangiji kana neman duniyar kana neman lahira insha Allah mallan akwai lokacin da Allah zai karba mallan shine zaka ga wasu Allah ya taimake su mallan rayuwa suna cikin ni'ima Allah ya yaddar musu da ita ba su cikin wahala a rayuwarsu kuma Allah ya dora su akan hanya mai kyau ta addini ba sa shirka to wataƙila sun roƙa ne Allah ya karba haka za su yi ta rayuwarsu mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau har ajali ya zo sai ga mutum ya tafi wajen Ubangiji yana cikin ni'ima ya Allah ka dacewa da mu Allah ka ba mu dacewa wannan yace wai me hukuncin idan mutum ya bata wai in yaje yana bayani ya bata wai yaje wajen wani malami yace ya kawo rigar yaran dan bid'a ne sai je maka wata bid'a ne kakka kai masa kace maka addu'a in zai ma in bai ma baka ka wuce gaba ka rabu da shi wannan yace da Allah mallan Allah kara lafiya kuma kare ka daga dukkan abin ki tare da mu baki daya amin Allah mallan ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwana musulmai da su saka mahaifina a cikin addu'a Allah ya ƙara masa lafiya domin yanzu haka ana masa aiki a yanzu haka dinnan akwai dan uwa da muke tare da shi cikin daliban wannan majalisi mallam Hamza mai shinku yana zuwa nan shi ma yanzu haka yana kwance a asibitin Aminu Kano za a yi masa aiki a makogoran sa so yana cikin wani yanayi gaskiya yana bukata a taimaka mai da addu'a dan uwa dai Hamza cikin daliban mu anan muna fatan Allah ya sa ayi lafiya a kuma gama lafiya dan uwa ne matashi cikin matasan mu na sunna a Kano wadanda suke da kokari matuka muna fatan Allah ya bashi lafiya wannan yake cewa wai mutum ne yana da mata guda hudu lokacin da aka yi rikicin nan na Maiduguri duk suka baje suka gudu gaba daya shi Allah ya taimake shi ya gudu ya je wani gari da ake zaman lafiya to yanzu bai san inda suke ba to kuma yanzu ya kama sabon neman aure matan sa hudu wai ya za a yi ku taimaka mu to abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama shine lokacin da mace mijinta ya mutu ko ya bata sorry ba ya mutu ba sorry lokacin da mijinta ya bata ko aka neme shi aka rasa ko suna tafiya suka rabu ko ita ko shi sai wani yake so zai dabbaka wani hukunci kamar misalin a ce raban gado ana tsammanin tunda ya bata yanzu ya mutu mu dauka mu dauki akan mace din dan yafi saukin ganewa shin matan nan za ta je ta aure ko ba za ta yi ba sai suka ce a'a na farko sai an yi bincike sosai din nahiyar da ake tsammanin sa a bincike ta karab kaga wannan babban aiki ne ba wai mutum yana zaune a nan garin wai yana so yaje yana jiran yaji labarin matarsa ko tana jiran ta ji labarin mijinta a Maiduguri ko a Yola ko a wani abu a'a tashi zai yi bincike sosai abu na biyu idan an yi binciken sai an samu nutsuwar cewa lalle mutumin nan ya mutu to sai a je wajen alkali shine yake da yancin ya bata dama ta yi aure ko ya daura mata aure ko da wancan mijin ya dawo daga baya to kotu ce ta yi shari'a ce ta yi ba za a wargaje auren ba misali to amma in a karan kanta ta je ta yi to akwai matsala wannan din ya faru a garin nan ya faru a wani garin ya faru irin gaggawa irin wannan kawai mutum ya je kawai ta je mijinta baya nan ta dauka ya mutu je ta aure bayan nan kuma sai ya dawo wani ya je ya sha wahala ya dawo ya ji labarin ta sai yazo ya tarar da ita tana cikin amarci ma ita kam saboda gaggawa irin na matan mu na yanzu sai rikici ya yanke tsakanin sa da sabon mijinta to kaga wannan inda a kotu ta yi babu matsala alkali sai sulhunta su a gyara a iya sa yayi hakuri wancan ya sake ta tayi idda ta dawo wajen mutumin aure ne na kuskure akai to yanzu wannan ya za a yi da case din sa matan sa hudu sun tafi to tambayar da ya kamata a yi masa ko abin da ya kamata a gaya mai ya tabbatar yayi bincike gaba daya kuma ya tabbatar yana da wani dalili da zai nuna cewa wata ta mutu a ciki in wata ta mutu kaga yana da makarawa idan duka suka mutu baya da matsala dama sai matsalan mutuwansu ko mana matsalar karin aure nake nufi to amma zai iya yiwuwa suna wani wurin ko a kame ko kuma sun rarrabu sun shiga wata kasar ko irin kamar ko Chad din nan duk a gefe-gefen su akwai yan Najeriya da yawa wasu ma kawai sun je sun kafa gindin zama kawai saboda ba kudin motar dawowa Najeriya to abinda zai yi anan shine yayi wannan binciken idan ya samu garanti tabbas hankalinsa ya kwanta akan akwai yiwuwar wata ta mutu wata kila ko sun halaka saboda dalili kaza matar wani ma ta mutu kaga yana da wani kwanciyar hankali to ina ba da shawara ya je kotu wajen alkali ya sanar masa saboda alkali yana da muhimmanci a addini ya sanarwa alkali ya bashi dama ya yi aure ko kuma ya je wajen malamai ya zauna da su duba abin da ya kamata su bashi fatawa kaga ala ilmin yayi ba gaggawa yayi ba saboda bai halatta mutum ya aure mata biyar ba to kaddara yayi auren sai suka bayyana to ɗayan biyu ko dai ya hakura mai mata hudu ko kuma ya zauna shine mai mata biyar kaga haramun yayi ko kenan wannan auren haramtacce ne automatically wadannan hudun suna bayyana wannan auren ya lalace sai rabu da ita ya zama fasiki kenan ina fata ana fahimta ya zama an daura auren akan kuskure wallahu ta'ala a'lam amma ka kara gaba wataƙila zaka ji wata fatawar ba wannan ba wani kuma yace malam me hukuncin a caba a musulunci a caba indai a caba da na sani ne ta tuka mashin ko fa in ita ce da na sani halal ne a bisa ka'idoji kamar haka na farko dai ya zama mashin din ba sato shi kai ba ko ba ka bane ba na biyu kuma babban abin da yan acaba suke yi shine daukan mata rike yanzu annobar ta dan barnan tunda ba a goyen mashin amma wasu wuraren suna yi daukan mata bai halatta ba dan a chaba ya kafa babur din sa mace ta hawo gadan bayan sa sai dai inda larura kuma kun san me larura abinda idan ba yi shi ba rai zai fita cewa ana yi a ƙasa an saba ana yi ba shike mai da abin halal bane me hujja ta ni da nace bai halatta ba saboda akwai hada jiki haramun ne namiji jikin sa ya taba jikin matar da ba ta saba in kai da ka tuba istighfari cikin charbi sau bila adadin ba iyaka haramun ne mace ta taba jikin namijin da ba nata ba ban sani ba a iya yin a chaba a goyi mace a mashin a irin wannan yanayi jiki bai hadu ba kaga sab to tunda akwai ababan hawan yalwatattu in dai matan suna da daraja suna da mutunci ai ya kamata a sama musu wani abin da zai taimake su ko kamar yadda misalin dadin da aka kawo a daidai sau aka ce mata nasu daban maza nasu daban haka da a garin nan aka tafi al'adar mu a nan garin al'adar mu a Kano an sani cewa dan a daidai ta sahu in ya fara daukan mace to mace zai dauka idan kuma ya fara daukan namiji namiji zai dauka amma yanzu wasu daga cikin yan adaidai ta sahu da yawa sako ya ishewa shuwagabannin adaidai ta sahu na Kano wallahi wallahi ku ji tsoron Allah kuma wallahi Allah zai tambaye ku kuna hada matan mutane da ƴaƴan mutane a wuri guda ana barna kuma abinda za ku iya gyarawa da na sani yan hizba sun yi ta kokari ana saukewa to yanzu abin kawai amma mai da shi normal sai ka tsaye da dan adidi ta sahu sai ka ga yarinya budurwa a ciki yana nufin ka hau sai ka hau ita kuma bata damu ba ba za ta sauka ba ko kuma ta tsaye da dan adidi sahu ta tarar da maza a ciki su biyu ta ce mallan dan matsa ta shiga ta zauna ba abinda baya garin nan ka ga mace a tsakiyar maza wallahi a cikin adidi sahu duban matsan babur nan kai barin ga ya muku kun san yanzu har goyo suke wannan goyen na gefe a goye mace a wannan gurin saboda lalacewa in an yi magana mutane su ce wai suna neman abinci ne musamman daukan amarya kaga irin wannan abu su ya kamata a yi doka fa akan su ba ko ba ka bane ba wallahi su ya kamata a yi doka magana ta gaskiya kuma wannan shine hakikanin tsare yancin matan women rights fighting for women rights a taimake su a kafa doka a ce duk dan adidi ta sahun da aka kama shi ya hada mace da namiji sai an hukunta shi ai wani decree wani doka dan majalisar jiha su zauna su yi doka akai wannan shine abin da ya kamata a yi ba a taimaka mata ba su kansu mazan ba tsare musu imanin su ba to yanzu ga matsalar daukan amarya wallahi mallam a garin nan ka san ana daukan amarya a daidai sau wannan amarya wannan amarya Allah shi mata albarka to wato illar shine idan an zo daukan amaryar mata ne ƴan mata mallam suke zuwa su yi lodi a daidai sahun nan wata kan wata daman fitinar ake nema iris ake nema shi fa gogon ka dan a daidai sahun yana tsakiya wallahi ni fa da ido na ne na gani wata ran na tashi karatu anan dinnan anan na tashi karatu anan dinnan ina tafi anan komawa gida na gani amma ban isa in tsaya ne magana ba ya lodo mata gefen sa mata daman sa mata hagun dan sa mata yana tsakiya kawai kuma ya kunna musu kida suna kat 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 suna rawa saboda babu wata doka da ta hana shi ko ba ka bane yanzu da wannan barna da ƙara aure wanne ne fi mutane ya kamata ku rinka yi wa kanku adalci mu bi Allah mu huta mu tsare gaskiya mu taimaki gaskiya a garin nan har yanzu ba a daina dauke amarya ba fa wajen daukan amarya sai an yi da gaske wasu wallahi malaha haka suke zuwa mutun yaje wanko mota hayya hayya cikin hayaniyan dauka amaryan nan ashe ba motar da angon ya turo bane ba yuhu yazo ya parking ku zo ku shiga nan shi da abokanan sa su dauki amaryan su tafi da ita da kawaye ɗaya biyu su je su yi abin da za su yi su jefar da su duk ana yi garin nan babba ne fa amma wallahi nahnu na'lamu ma la ta'lamun mukan san abin da ba ku sani ba dan ana gaya mana abin da ku ba za ku sani ba sai dai an gaya maka bakin ciki ka rasa inda zaka yi in ba irin wannan wurin ba ina zaka fada wani ma ba yadda zai yi ba so ya kamata mu kiyaye don Allah mu kiyaye dan wallahi wannan abuwa ne da za su fusata da ubangiji a gyara Allah ya isar da sakon nan nawa ga yan adidis sahu ku mutunta sana'ar ku kuma ku tsare mana mutuncin wannan gari namu na Kano Kano fa din Najeriya fa jagora ce akan musulunci fa wallahi ko wa'azi muka je garuruka an ce Kano sai aga ana sha'awa ci Islam Islam mana gani suke mudin kamar su kananan sahabbai ne na wata rana barin ba ku labari ko hakuri wata rana wani balarabe ne yazo daga Saudiya ne yazo haka yazo yana tafiya haka yana tafiya da wani dan uwa a mota sai ya ga mashin din adidas sahu da yaga adai sahu sai yaga namiji ne yake tuka adai sahu yana ganin bayan adai sahu sai yaga mace sai yake gaya wannan malami suke tafiya da shi a mota yace subhanallah eh haza yace fi Kano yace subhanallah me wannan a Kano nanu akhbirna Kano balad islami an gaya mana Kano garin musulunci addini yace haram ya akhi haram tsaya tsaya a gaya masa haram ne dan balarabe wai haram yaya aka yi namiji ya hadu da mace namiji yace direban namiji mata aba yace haram wallahi haram aza yace hadi khalwa ya akhi khalwa nace tab malamu ne yace yace malamu ne yace lalle sai dai wannan ka hada jakar ka kai gaba kawai in je a garin nan ne me ba za ka gani ba to yanzu nan gurin kai yanzu a malaman ka kai ka taba jin wani malami ma da yayi magana akan wannan dan adidi sahu ya malamin da kansa zai zo ya hawo adidi sahu da matar tasa su a goya waye ma yake wannan magana wai dan adidi sahu ya dauki ma matar ma kaga shi wannan balaraban ba adidi sahu mata zalla a ba shi wannan yake ma magana mu kan yanzu ba ma wannan muke magana ba mu yanzu muna magana a hada su ne da mazan Subhanallahi al-azim. So da Allah mu yi kokari mu tsare mutuncin addinin mu kuma mu yi kokari mu mutunta abinda Annabi ya ce kada mu yi. Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa al-ainu tazni wa zinaha an-nazaru wal yadu tazni wa zinaha al-batshu wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhdhibu. Ido yana zina. Zinar ido shine tsira wa mace kallo na sha'awa zina ne annabi yace hannu ma yana zina zinan hannu shine taba mace duk mutumin da ya dauki hannunsa ya taba matar da ba ta sa ba muharramarsa ba yayi zina masu gaisawa da mata sai ku shirya haduwar ku da Allah wa rijlu tazni annabi yace kafa yana zina zinar kafa shine khuta a tattaka a je wurin da za a yi barnar yace wal farji yusaddiqu dhalika aw yukadhdhibu farji kuma shike gaskata ka ko ya karyata ma'ana farjin shine zai ko dai a implementing ko kuma ba za a implementing ba wannan fa hadisi ne annabi ya faɗa ya zamu sa kanmu da wannan hadisin ko mansuki ne ko baya aiki aga ashe mazinatan suna da yawa to nan ne kuma falalar istighfari za ta zo abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh